إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masjidut tauhid wanda ke ofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 82 a wannan yammaci na Alhamis a 16 ne ko 16 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 9 ga watan 2 shekara ta 2022 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun fara bayani dangane da khutuba da sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi bayan rasuwan sayyidina Abu Bakar kasantuwarsa khalifa na musulmi wanda ya mai gurbin sayyidina Abu Bakar din Allah yarda da su gaba daya mun yi bayani cewar an samu riwayoyi mabambanta wadda suke bayyana khutubar da sayyidina Umar yayi kusan riwayoyi guda 5 da suka zo suke bayanin khutubar da sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa da wasiya na sayyidina Abu Bakar Allah ya dade shi khutuba ta farko mun karanta ta sayyidina Umar bayan an masa mubaya'a tare da rasuwan sayyidina Abu Bakar sai ya hau kan minbari yayi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo da jinjina wa Allah madaukakin sarki sannan kuma yace yayi bayani kamar haka cewa su kwatankwacin larabawa kamar raƙumi ne wanda yake da rauni a hancinsa da aka zarga masa linzami a wannan hanci da ke da rauni kaga wanda zai ja shi duk inda ya fisge shi zai bi shi saboda idan yana jansa wannan rauni da yake hancinsa zai na taba masa shi to zai sallama masa ya bi shi duk inda zai ja shi ya ja shi to haka Larabawa suke kaman yana so ya kwatanta ko ya misalta Larabawa wajen saukin kansu da miƙa wuyarsu ga mai jagoranta su kamar yadda raƙumi yake da saukin kai da miƙa wuya ga wanda ke jansa musamman ma raƙumin da yake da rauni a hanci kuma ta hancin aka zarga masa linzami kaga duk wanda zai ja shi zai bi shi ba musu zai bi shi ba taurin kai to haka su ma Larabawa suke dangane da wanda ke jagoranta su duk inda ya jagorance su duk umarnin da ya ba su duk hanin da ya musu za su yi masa biyayya ba tare da taurin kai ba ko kuma sun wahal da shi to shine yake cewa dangane da wanda zai jagorance su sai ya duba ya ga ta yaya ya kamata ya jagorance su kuma ina zai jagorance su ya kai su to shine a ƙarshen khutubar tasa yayin rantsuwa cewa ya rantsa da ubangijin Ka'aba zai dauke su ya kai su tudun mun tsira ma'ana zai musu nagartaccen jagoranci wanda zai amfanar da su a duniyar su da lahirar su wannan mun karanta a makon da ya gabata khutubar sa ta farko kenan ko kuma riwaya ta farko da ta bayyana cewa ga irin khutubar da yayi to sannan akwai riwaya ta biyu wacce ta bayyana wata khutuba daban ba wannan ba tai bayani cewar bayan an masa mubaya'a Allah ya dade shi sai ya hau kan minbari yake cewa ya ubangiji ni mutum ne wanda yake mai tsanani mutum ne wanda yake mai zafi ya ubangiji ka sassauta ni ka sanyaya ni ka sa ni in zama mai taushi mai sauki ka sassauta min zafin da nake da shi sannan ni mutum ne mai rauni ya Allah ka bani karfi da iko wajen gudanar da wannan jagoranci muka ce wannan tawabu'u ne irin na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi amma ko kadan mun san sayyidina Umar ba shi da rauni sannan kuma ya ce ya ubangiji ni marowaci ne ka sanya ni in zamanto mai kyauta akwai riwayar da ta zo take bayyana cewa wannan khutuba sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa duka waɗannan riwayoyi da na karanta guda biyu Ibnu Sa'ad ya fitar da su a cikin At-Tabaqatul Kubra to akwai riwaya ta uku ita ce zamu tashi kanta a wannan yammaci aka ce inna awwala khutubatin khatabaha Umaru hamidallaha wa athna alai thumma qala amma ba'du faqad ibtulitu bikum wabtulitum bi وخلفت فيكم بعد صاحبي فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة فمن يحسن نذره حسنا ومن يسيء نعاقبه ويغفر الله لنا ولكم وانا الرواية تؤكينا da ta bayyana cewa wannan khutubar ita ce sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa yace inna awwala khutubatin khatabaha Umar hamidallaha wa athna alai lallai farkon khutubar da sayyidina Umar Allah ya dade shi yayi bayan ya zama khalifa shine hamidallaha yayi godiya wa Allah madaukakin sarki wa athna alaihi kuma yayyabo wa Allah madaukakin sarki wato da ya hau kan minbari yayi godiya wa Allah madaukakin sarki yayyabo wa Allah madaukakin sarki thumma qala sai yace amma ba'du ba amma bayan haka faqad ibtulitu bikum wabtulitum bi lallai an jarrabe ni da ku kuma an jarrabe ku da ni wato kowa an jarrabe shi da dan uwansa ta yaya aka jarrabi sayyidina Umar da su abinda sayyidina Umar yake ishara da cewa an jarrabe shi da su saboda nauyi aka dora masa nasu amana ce aka bashi nasu to shi kuma nauyi da za a dora a wuyan mutum akwai tsoro da tararradi kan me zai je yazo dangane da iya sauke wannan nauyi to shine yake ga wannan ba karamin kalubale bane a gaban sa a ce an bashi ragama na jagorantan al'umma wanda ba mutum goma ba ba dari ba dubbannin mutane duka a ce suna karkashin kulawar sa da ikon sa sannan kuma amanar su tana wuyan sa to kaga wannan kalubale ne a gare shi shi yasa yake ganin an jarrabe shi da su kenan su kalifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khulafa'ur rashidun kenan da suka zo bayan rasuwa annabi suka yi jagoranci da kuma dokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jagoranci ba sa ganin sa ganima ba sa ganin sa babban rabo wanda in mutun ya same shi kakarsa ta yanke saka a'a suna ganin sa ƙalubale ne a gaban su, suna ganin sa abu ne mai girma a wuyan su, wanda Allah madaukakin sarki zai tambaye su a kansa. Ma'ana ba wai daɗi suke ji a ce wai an ɗora ka yanzu ka zama jagora na al'umma musulmi ba, ba murna suke da hakan ba. Kamar yadda mu a yau ake ta faɗi tashin nemansa, kuma in mutum ya samu ma har kaga ana masa murna, kuma shi ma yana murna, su ba haka suka ɗauki jagoranci ba. Sun ɗauki jagoranci a kan nauyi ne mai girman gaske wanda aka ɗora a wuyansu, wanda yake zama a matsayin jarrabawa a gare su. Shi yasa ya ce ubtulitu bikum, an jarrabe ni da ku, tunda aka ce ni ne jagoran ku, wannan jarrabawa ce a gare ni, sai Allah ya taimake ni in ci wannan jarrabawar. Kenan duk wanda ya zama jagora a kan al'umma kaman yana kan jarrabawa ne, ko ya ci ko ya faɗi. Ya za a iya ci jarrabawar? Shine ya kiyaye haƙoƙin wannan nauyi da aka ɗora masa, ya samu ya sauke. Amanar da aka danƙa hannunsa na wannan al'umma, ya riƙe ta ƙamƙam, ya kiyaye ta kar ya ci ta. To wannan idan ya yi jagorancin ya gama ya ci jarrabawa. To amma idan ya zamanto amanar da aka bashi ya yi ha'inci, ya tauye haƙoƙin da ke wuyansa na al'ummar da yake jagoranta bai sauke ba, to wannan ya faɗi jarrabawa. To shi yasa Sayyidina Umar yake bayani cewar an jarrabe shi da su, ma'ana shi fa yanzu akan jarrabawa yake, ko ya ci jarrabawan nan na nauyi da aka ɗora a wuyansa ko kuma ya faɗi. Kenan ba shi da nutsuwa cikin zuciyarsa, ba shi da kwanciyar hankali bisa wannan jagoranci da aka ɗora a wuyansa. Ba wai murna yake ba, ba yana maraba da wannan jagorancin ba ne, a'a yana ganinsa a matsayin ƙalubale ne a gare shi a rayuwarsa ta duniya da lahira gaba ɗaya. Sannan kuma ya ce wabtulitum bi, kuma an jarrabe ku da ni. Wani irin jarrabawa aka musu da Sayyidina Umar? Allah yadda da shi. Jarrabawa da aka musu da Sayyidina Umar shi ne ba zai taɓa ganin kuskure ya kau da kai ba, ba zai taɓa ganin wani ya kauce ya ƙyale shi ba, ba zai taɓa ganin azzalimi ya ƙyale shi ya ci gaba da zaluncin ba, ba zai taɓa ganin mai danniya da babake da ya bar shi ba, ba zai taɓa ganin wani ya danne ma wani haƙƙinsa ya yi shuru ya ƙyale ba. To kaga ire-iren waɗannan mutane za su ga Sayyidina Umar a yanzu ƙalubale ne a gare su. To shi ne abin da ke nufi, da Sayyidina Umar yake nufi cewa wabtulitum bi. Yanzu mutum in azzalimi ne, in mai danniya ne, in mai babakere ne, to yanzu yana ganin Sayyidina Umar a matsayin ƙalubale a gare shi, shi ne wabtulitum bi. Ya ce wa khalaftu fikum ba'da sahibi, sannan na zama khalifa a cikinku bayan abokina. Abokinsa shi ne Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar shi ya fara khalifanci gabanin Sayyidina Umar ya zo. To shi ne yake bayani cewar wa khalaftu fikum ba'da sahibi, sannan na zama khalifa a cikinku bayan abokina. Ma'ana bayan abokina ya yi, Allah ya ɗauki rayuwarsa ya koma ga Allah maɗaukakin sarki, ni ma sai na zo na zama khalifa a cikinku. To bari ku ji tsare-tsare na, bari ku ji yanda zan gudanar da jagorancina, kamar yanzu zai musu somari na yanda zai gudanar da jagorancinsa. Ya ce faman kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina, duk wanda yake tare da mu a cikin garin Madina, basharnahu bi anfusina, za mu yi mubasharsa da kanmu. Ma'ana duk abubuwan da ya kamata mu yi a kansa za mu yi mu da kanmu, ba sai mun wakilta wani ba. Ma'ana duk abin da ya kamata a ce shugaba ya yi a cikin garin Madina, tunda Sayyidina Umar yana zaune a garin Madina, to zai yi a kan mutanen da yake jagorantar su, zai yi a kan mutanen da yake jagorantar su. Misali, abubuwa da suka shafi kyautatawa da inganta musu rayuwa, da kuma abubuwan kayan more rayuwa da suka al'umma ke bukata a cikin garin Madina, duka zai yi wannan wanda suke tare da shi a garin Madina. Sannan wanda ya yi ba daidai ba, za a ɗora shi kan turba, wanda yayi laifi za a masa ukuba gurgudan laifin sa shine bashar nahu bi anfusina zamu yi basharar sa da kawunan mu wannan riwayar haka tazo kamar yadda aka kawo mana cikin wannan littafin a cikin at-tabaqatul kubra faman kana bi hadaratina duk wanda ya zama tare da mu a Madina kaga kenan yanzu yana magana ne kan mabiya yana magana ne kan talakawa kamar yadda nayi bayani nace wannan riwayar ibnu sa'ad ya fitar da ita cikin at-tabaqatul kubra sannan kuma ibnu asakir ya fitar da ita a cikin tarihu dimashq sannan muhibbuddin at-tabari shi ma ya fitar da wannan riwaya din a cikin littafin sa ar-riyadun nabira fi manaqibil ashar wadannan malamai na tarihi guda uku wannan riwayar fa man kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina duk sun fitar da ita cikin littattafan su kuma akwai misalai da dama da suka bayyana yanda sayyidina Umar ya dinga mubasharan abubuwa da kansa a cikin garin Madina ya dinga yin abubuwa na inganta rayuwar al'umma da kansa a cikin garin Madina ya dinga yin abubuwa na kawo gyare-gyare da canje-canje dangane da al'ummar da yake jagoranta a cikin garin Madina misalai suna nan barkatai ba iyaka ba za mu iya iyakance su ba a dan wannan zama sai dai mu kawo ɗan misalai guda ɗaya zuwa biyu mun san kamar yadda tsarin sayyidina Umar yake lokacin da ya zama khalifa baya kwanciya tun farkon dare har asuba yana bacci idan dare tai in dare yayi yana fita daga gidansa da shida ɗaya daga cikin bayinsa ko kuma hadimansa suna zaga garin Madina suna ganin yanayin talakawa yana ganin yanayin talakawansa kuma yana bin saƙo-saƙo lungu-lungu yana jin irin koke da suke da shi wanda su ba su san yana wannan ba wannan ɗabi'a ce da sayyidina Umar ya tafi a kanta lokacin da ya zama jagora na al'umma musulmi yakan bibiyi labaran matsaloli na al'ummarsa ta yanda zai kai kawo wajen fitar da su daga cikin damuwoyi da suke ciki matsalolin da suka samu kansa a ciki yayi kokarin sama musu mafita a matsayinsa na jagoransu wata rana ya fita bisa al'ada kamar yadda ya saba ya shiga cikin garin Madina da daddare yana bi saƙo-saƙo lungu-lungu danganin yanayin da talakawa suke ciki ko da mai ƙorafi ko da mai matsala ko da mai buƙata wanda ba zai iya zuwa ya shaida wa amirul mu'minina ba to amirul mu'minina zai iya riska shi da kansa to wata rana ya fita da shi da ɗaya daga cikin hadimansa ko kuma bayinsa kamar yadda riwayoyi suka bayyana yana tafiya cikin garin Madina yana bi lungu-lungu saƙo-saƙo sai ya je ga wani gida a wani lungu sai ya ji jariri yana ta zabga kuka yana ta zabga kuka kamar ransa zai fita sayyidina Umar sai ya yi umarni ma wannan bawa nasa da suke tare cewar je ka wancan gidan da muke ta jin kuka na wannan jariri ka je ka kwankwasa sai sayyidina Umar ya wuce saboda kar masu gidan su ne koma su gan shi su sha jinin jikinsu sai ya wuce kaga shi wanda zai je ya kwankwasa gidan nan ba a san cewa jagora bane ko kuma yana da alaka da jagora ba wanda ya sani sayyidina Umar sai ya wuce wannan mutumin ya zo ya kwankwasa gida inda suke jin wannan kuka da ya kwankwasa shi dama abin da sayyidina Umar ya masa umarni shine je ka kwankwasa ka tashi mutan gidan nan in bacci ne ya rinjaye su ka tashe su su tashi su kula da wannan jinjiri a rarrashe shi a duba mecece menene matsalansa mecece damuwarsa a yi kai kawo wajen sama masa mafita saboda ya daina wannan kuka mun san annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tausayin kananan yara, to a haka kan wannan turba ya dora sahabbansa. Sahabbansa su ma suna tausayin kananan yara sautari da dama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai shiga sallah yana da nufin ya tsawaita sallar. Idan ya ji koke-koke na kananun yara sai ya takaita saboda tausayin kananun yaran, da kuma sanin cewa ko shakka babu iyayensu dole suna jin radadi a cikin zukatansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sassauta sallar ya karanta surori wanda suke gajeru, saboda me? Saboda tausayin kananun yara da kuma iyayensu mata. To akan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora sahabbansa. Shi yasa duk inda suka ji kuka na kananun yara suka yi kokarin bibiya su ga me ke faruwa don a samar da mafita. To shine Sayyidina Umar yayi wannan umurni ma wannan bawa nasa cewa ka je ka kwankwasa wannan gida wa mutan wannan gida, su farka mahaifiyar wannan yaro ta farka, saboda a sama ma wannan yaro da yake kuka a sama masa mafita a ga mecece damuwarsa. Wannan bawa na Sayyidina Umar yayi aikin da ubangidansa ya sa shi. Sai suka ci gaba da zagawa cikin garin Madina. Da suka ga suka kammala suka dawo kusan tsakiyar dare, sai suka ji kukan da suka ji dazufa, har yanzu fa kukan bai daina ba. Wannan jinjiri da yake kukan har yanzu yana ta wannan kukan. To sai Sayyidina Umar ya tsaya bai karasa jikin gidan ba. Shi wannan bawa nasa sai je sake kwankwasa gidan. Da ya kwankwasa nan sai aka yi sa'a, ita mahaifiyar wannan jariri da yake ta zuba kuka, yake ta kururuwa, yake ta ihu, sai ta bude kofa. Da ta bude kofa sai yake tambayanta cewa ya aka yi jinjirin nan yake ta kuka tun ɗazu mun zo wucewa mun ji, kuma na kwankwasa ta saboda na yi tsammanin bacci kuke, la'alla in kika farka za a rarrashe shi ya yi shuru, in yunwa yake ji za a bashi a nono ya sha. To amma kuma gashi na je na dawo na tadda wannan yaro yana ta zabga kuka. Sai wannan mata buɗan bakinta sai ta ce ina so in yaye shi ne. Ya ce kina so ki yaye shi? Ta ce eh. Ai ko bai kai yaye ba, me yasa kike so ki yaye shi? Ta ce dalilin da yasa nake son yaye shi saboda Sayyidina Umar baya sanya salari ma yaran da ba a yaye ba. Kenan yaran da aka yaye shi, daga ran da aka yaye shi za a sa masa salari, za a biyan sa salari. Amma jinjiri karamin yaro tun da yana shan nono a gurin mamansa, yanzu maman ne za a sa wa salari, shi ba sai an sa masa salari ba. Wannan shine tsarin Sayyidina Umar wajen biyan albashi. Yaron da aka yaye shi a yau, to daga yau an sa masa salari, saboda an san zai buƙaci kunu, zai buƙaci tuwo, zai buƙaci kaza, zai buƙaci kaza, yanzu baya shan nono. To amma wanda yake shan nono shi an san baya buƙatan abinci, abincinsa shine me? Nonon mahaifiyarsa. Kaga kenan shi ba sai an sa masa salari ba. To shi yasa take gaggawan ta samu ta yaye shi don a samu salarinsa, su ƙara samun income, su ƙara samun abin shigowa. Idan yanzu tana da ‘ya’ya guda biyu, ita ana ba ta salari, ɗaya ɗan ana ba shi, to shi wannan da yake shan nono fa ba a ba shi. To in ta yaye shi da wuri za su na samun salari uku, da nata da na ‘ya’yanta biyu. To shi yasa take ƙoƙarin yaye shi, saboda Sayyidina Umar Allah ya jada shi bai ya sanya salari ma ‘ya’yan da ba a yaye su ba. Shikenan sai ya ce to ba wani abu, ta mai da ƙofa ta rufe ya juya. Da ya zo sai yake kwashe labari sai ba wa Sayyidina Umar, ya ce kaji fa abin da ke faruwa da wannan mata. Yaron nan hana shi nono ta yi, ba komai kuma ya sa ta hana shi nono ba saboda tana so ta yaye shi. Dalilin da ya sa take son yaye shi, take bayyana min cewa ba ka sanya salari wa jinjirin yaro da ba a yaye shi ba, kana sanya salari ne ga wanda aka yaya. To shi kuma wannan ba a yaye shi ba, to shine take gaggawan ta yaye shi don a sanya masa salari. Sayyidina Umar sai ɗaga hannunsa sai bugi goshinsa ya ce laifin ma ashe ba na uwar ba ne, nawa ne ni Umar.
laifin ma ashe nawa ne yanzu wannan kuka da wannan jinjiri yake ta tsalawa cikin dare ashe laifina ne ni Umar ba laifin mamansa bane sai ce je kaka ce mata ta ci gaba da shayar da danta insha Allah za a samar da mafita sai kuma ya bayyana mata yace ki ci gaba da shayar da danki za a sanya miki mafita za a samu miki da mafita da gari ya waye sayyidina Umar Allah ya yarda da shi sai ya aika meye kuwa ya shiga cikin garin Madina yayye kuwa cewa amirul mu'minina daga yau in ya sanya tsari shine in aka haifi jinjiri a yau yana da sarari ma'ana tsarin da da yake tafiya akai yanzu an canja a da sai an yaye yaro ake sa masa salari to amma yanzu an canja tsarin da zaran an haifi yaro a yau to daga nan za a fara bashi salari har ya mutu saboda haka kar ku matsantawa ƴaƴanku jirajirai ku kuntata musu sai kun yaye su ku basu su sha nono gurgurdan yanda ya kamata su sha sannan ku yaye su in lokacin yaye yayi kar ku yi gaggawan yaye su kun ga idan muka kula da wannan misali da muka kawo zamu fahimci cewa wannan abun fa sayyidina Umar da kansa ya bankado ba wani ne ya kawo masa labari ba yana zagawa ne ya gano wannan ba wai zuwa akai aka koka masa ba to shine ma abin da yake nufi cewa faman kana bihadaratina basharnahu duk wanda ya zama tare da mu a cikin garin Madina zamu yi mubasharan yi masa aiki zamu yi mubasharan aiki a kansa to wannan yana daga cikin misalai na yanda sayyidina Umar ya gudanar da aikin sa da kansa kuma abin da shi da kansa ya bankado ba zuwa akai aka bashi labari ba kaga kenan wannan zai nuna mana yana da kyau a matsayin ka na shugaba kana bibiyan yanayin mutanen ka saboda wasu labarai ba za ka iya samu ba har sai in kai ka shiga cikin al'ummarka da kanka zaka iya ganewa cewa suna bukatan kaza suna da matsala kaza amma idan ya zamanto kana nesa da talakawanka kai kana wata uwa duniya su suna wata uwa duniya ba za ka taba sanin menene matsalolinsu ba za ka taba sanin meye bukatunsu ba kuma musamman idan aka yi rashin sa'a waɗanda suke jikinka ba mutanen kirki ba ne ba za zuwa su nakalto actual abin da ke faruwa cikin talakawanka su zo su baka labari sai su yi ta rufa ka suna ɓoye maka to ba yanda za a yi ka san halin da talakawanka suke ciki ballantana kai kai kawo idan matsaloli ne wajen yi musu solving na matsalolinsu idan damuwa suke da shi wajen kai kawo ganin ka yaye musu wannan damuwa da suke ciki a matsayinka na jagoransu wanda aka danka amanar su a hannunka ka kenan akwai bukata ya zamanto shugaba yana da alaka na sosai tsakaninsa da talakawa ta yanda yake sanin me ke kai kawo cikinsu me ke gudana cikinsu ta bangaren rayuwarsu ta bangaren iliminsu ta bangaren lafiyarsu ta bangaren abincinsu ta bangaren ruwan shansu da duk wani abu da suke bukata a rayuwa na kayan more rayuwa akwai bukatan ya zama shugaba yana da masaniya akai in ma ko ta wannan hanyar ko ta wancan ko ta shiga cikinsu ko kuma ya zama yana da amintattun wakilai waɗanda suke cuɗanya da wannan talakawa nasa ta yanda za su nakalto abubuwan da talakawan ke bukata da damuwoyinsu su zo masa da shi shi kuma ya kai kawo wajen sama musu mafita wannan shine shugaba wanda yake na kirki shugaba na kware kuma shugaba adili kamar yadda sayyidina Umar da ire-irensa cikin kalifofi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka rayu akai akwai wani misali na biyu bayan wannan misali da muka bayyana wanda zai ƙara fito mana da yanda sayyidina Umar yake bibiyan abubuwa da kansa kuma yayi kaika wajen sanya samar da mafita. Wata rana Sayyidina Umar yana zagawa, ido na ganin ido da rana kenan cikin garin Madina, dama yakan fita da rana sai shiga kasuwa ya ga yaya mutane suke cinikayyarsu, yaya mutane suke saye da sayarwansu. Dan ma ya bada umurni cewar duk wanda bai karanta babin kasuwanci ba a addini, ba a yarje masa ya zo yayi kasuwanci cikin kasuwanmu na garin Madina ba. Wannan ka'ida ce ta Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Yau wanda suke saye da siyarwa a kasuwanni su suka fi yawa wanda ba su san hukuncin shari'a akan saye da siyarwa ba. Yaya shari'a ta tsara, yaya menene in nayi na yi riba, na aikata riba, yanzu gashi riba ta zama kamar halal, ta zama ruwa, ruwan dare. Cikin 'yan kasuwa sai ka yi sa'a ka samu kashi 5 cikin 100 da suka san hukunce-hukunce na shari'a akan saye da sayarwa. Kai in ka samu 5 cikin 100 ma ka samu da yawa. Kashi 95 cikin 100 cikin wanda suke kasuwanci a kasuwanninmu a yau, za ka tarar minal asaf ba su san hukunce-hukunce na addinin musulunci akan cinikayya ba, akan saye da siyarwa ba. To wannan kuma yakan jefa su cikin ramuka manya-manya na cin haram ba tare da sun sani ba. To Sayyidina Umar yakan shiga ya zaga ya ga yaya ake cinikayya a kasuwannin garin Madina, yaya ake saye da siyarwa. Hanyar da ake bi wajen saye da siyarwa hanya ce da ta dace da karantarwar addinin musulunci, ko kuma ta saba wa karantarwar addinin musulunci? Idan ta saba karantarwar addinin musulunci shi yana daukan mataki a kai. In ma ya kama a hora mutum yana horo a kai. Wannan ya sa kasuwancinsu ya zamanto tsabtataccen kasuwanci. Saboda me? Sayyidina Umar a matsayinsa na shugaba ya sanya ido a kai. To haka ya kamata shugaba ya zama. Ya sanya ido a kan saye da siyarwa na talakawansa ya suke gudanarwa. Akwai matsaloli a ciki? Akwai kurakurai a ciki? Sai a yi kokari a gyara. Wannan yana daga cikin sabubba da suke bunƙasa tattalin arziki na al'umma. To amma idan shugabanni suka yi biris, suka yi ko oho, kowa ya je ya yi abin da ya ga dama, to wannan na daga cikin abubuwan da suke dankwafar da tattalin arziki na al'umma. Ya kamata wannan al'umma su san wannan, su ma jagororinsu su san wannan. Wata rana Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi, kamar yadda ya saba, zaga kasuwanni na garin Madina. Ya shiga kasuwa yana zazzagawa, sai ya haɗu da wani mutum makaho tsoho yana bin shaguna yana roƙo yana bara a taimaka masa da na tafane, a taimaka masa da na abinci, a taimaka masa da na masarufi. Sayyidina Umar sai ya tsaya kusa da wannan mutumi makaho, yake cewa kai wane ne kuma daga ina kake? Wannan mutumi sai ya ce, ya amirul mu'minin, ni ba yahude ne kuma ina cikin ahalul dhimma. Mun san ahalul dhimma su ne waɗanda suke zaune ƙarƙashin kulawa na daular musulunci, amma suna bada jizya hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghiruna. Idan suna bada jizya, to za su zauna ƙarƙashin daular musulunci da kulawa na daular musulunci. Za a kare musu mutuncinsu, za a kare musu dukiyarsu, za a kare musu jininsu, saboda suna bada jizya kuma ba kafirai bane na tashin hankali. Sai ce shi yana ciba yahude ne cikin ahalul zimma, ma'ana da suke zaune ƙarƙashin kulawa na daular musulunci kuma suna bada jizya. Ba ni da abin da zan ci, abin da zan ci ya fi ƙarfina, kuma ga ni makaho, sannan kuma ga ni na tsufa. To shine nake zagawa mutane su bani fi sabilillahi. To anan gurin sai jikin Sayyidina Umar yayi sanyi, ya ji a ransa cewar yanzu ni Umar ina a matsayin jagora, a samu mutum irin wannan da yake ƙarƙashin jagoranci na, yana da damuwa irin wannan kuma ban yi kai kawo wajen sama masa mafita ba jikin sayyidina Umar sai yayi sani sai yace kai amma wannan mutumi bamu masa adalci ba wannan mutumi bamu masa adalci ba saboda lokacin da yake da ƙarfi lokacin da yake gani mun amfana da ƙarfinsa da tashansa da samartakarsa taya suka amfana da ƙarfinsa ba yana bada jizya ba ai kaga buga buga zai je yayi yazo ya bayar duke kuma da zai bayar za a yi aiki da shi a daular musulunci shine ma'anan mun amfana da ƙarfinsa da tashansa da samartakarsa saboda du shekara yana bada jizya to bai kamata yanzu da yayi rauni kuma mu watsar da shi ba inji sayyidina Umar wannan shine halatti yanzu wanda yayi shekara 30 yana aikin gwamnati ko yayi shekara 35 ba halacci bane a ce an banzatar da shi an watsar da shi an yi ko oho da shi saboda ai an ci gajiyarsa an ci gajiyar tunaninsa an ci gajiyar ƙarfinsa yayi hidimawa al'umma saboda haka lokacin da ƙarfinsa ya ƙare tsufa ya zo masa bai kamata a watsar da shi ba shine abin da sayyidina Umar yake ishara yace ba mu yi adalci ma wannan mutumin ba mun amfana da ƙarfinsa mun amfana da tashansa kuma lokacin da ya gaza ya kasa tsufa ya zo masa yayi rauni bai kamata a ce mun yi watsi da shi ba to anan take sayyidina Umar sai sanya masa salari duk wata salarin kuma da ya sanya masa zai ishe shi abincinsa da shi da iyalansa da sauran bukatunsa ta yanda ba zai fita yana roƙo ba shine malamai suka ce ƙarƙashin wannan yana da kyau jagorori su sanya ido akan al'ummarsu misali waɗanda suke mabarata me yasa suke bara ai kai ka wajen sama musu mafita zaka samu ga sunan ba iyaka idan ka je tashan mota ga sunan ba iyaka wasu makafi wasu guragu wani ma da kafansa wani tsoho zaka suna ta bara in ka je gidan shan mai zaka ga suna bara in ka je kofar shiga kasuwa zaka ga mabarata ba iyaka masallatai suna zagawa mabarata ba iyaka ga sunan barjan to a zamanin jagorancin kalifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sa ganin mutum yana bara su kyale shi sai sun ji menene dalili kuma sai sun yi kai kawo wajen samar da mafita saboda ni suna ga Allah madaukakin sarki zai tambaye su kan wannan bawa nasa shi ma yana cikin talakawansu tunda su jagorori ne duk wani ragama na dukiya na al'umma hannun shugabanni yake zuwa ta to tunda hannunsu yake zuwa kaga ko su suka fi cancanta su duba su ga ya za su yi kowanne cikin mabiyansu su sanya masa mafita bisa ga rayuwarsa dan yayi daddadan rayuwa to wannan riwaya faman kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina tabbas misalan suna nan ba iyaka kamar yadda nayi bayani lokaci ba zai ba mu dama mu kawo su gaba ɗaya ba to amma kuma akwai a wata riwaya daban nan faman kana ai mun gani ko faman kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina wannan kamar yadda nayi bayani littattafai kusan guda uku na malaman tarihi sun zo da wannan lafazi din to amma akwai littafi da ya zo da sabanin wannan maimakon faman kana ya zo da fama kana bi hadaratina kaga akwai bambanci da faman kana bi hadaratina da kuma fama kana bi hadaratina cikin littafin samtul nujumil awali fi abna'il awail wat tawali ya zo da fama kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina kaga faman kana ana magana ne kan masu hankali yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardi yana tasbihi wa Allah wanda ke cikin sammai kaga mala'iku da wanda ke cikin kasai mutane da aljanu kaga wannan duk masu hankali ne yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardi ka'ida ta larabci man ana amfani da ita ga mai hankali ma ana amfani da ita ga maras hankali yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati wa ma fil ardi to a wannan riwaya fama kana bi hadaratina. Malamai suka ce abinda sayyidina Umar ke nufi anan ba yana nufin cikin mutane ba, a tsare-tsare gudanarwa wanda ya kasance tare da mu a cikin garin Madina za mu yi shi da kanmu. Tsare-tsaren da yake cikin garin Madina, gudanarwan da za a yi shi a cikin garin Madina za mu yi shi da kawunanmu. Kuma sayyidina Umar ya yi, saboda shi ne ya ƙirƙiro diwani. Diwani shi ne wani littafi da aka keɓe na musamman wanda ake rubuce-rubuce a cikinsa na abin da ya shafi abubuwan da suke shigowa na dukiya, da abubuwan da suke fita na dukiya, da kuma sunayen mayaka da ake turawa yaƙi guri kaza da guri kaza, da kuma irin abin da ake ware wa mayaka wanda zai ishe su guzuri, da wanda zai ishe su makamai, da wanda zai ishe su su bar wa iyalansu. To wannan sayyidina Umar ya ƙirƙiro shi kusan diwani da sayyidina Umar ya ƙirƙiro kusan kashi guda goma da malamai suka ambata. Akwai na mayaka wanda ya shafi rubutu kan sunayen mayaka da kuma irin abin da za a na ba su idan sun zo fita yaki. Akwai kuma na haraji kenan da za a kawo, haraji kaza da kaza ya shigo daga guri kaza, ran kaza, ga watan kaza, lokaci kaza, sai a rubuta. Akwai diwanin da aka keɓe na wannan. Akwai kuma diwani na baitul mali, ana rubuta duk abin da ya shigo cikin baitul mali. Akwai kuma diwani na annafaqat, ana rubuta sunayen talakawa da ake ba su salari waɗanda suke ƙarƙashin daular musulunci. Akwai kuma diwani na kharaj, akwai diwani na albarid shine wanda ya kunshi sakonni da ake turawa daga Madina zuwa wasu garuruwa inda musulmai suka zamanto sun mamaya, wanda sayyidina Umar ya tura gwamnonin su, ko kuma su in suna da sakonni za su turo wa sayyidina Umar, Allah ya jada shi. To kaga wannan zai fito mana da ma'anan fama kana bi hadaratina basharnahu bi anfusina, yace wa mahama gaba anna. Di yanda aka yi kuma ya buya gare mu shi wanda za mu yi aiki a kansa, ko kuma al'amuran da za mu yi aiki a kansu suka zama sun buya gare mu, ta yaya za su buya gare su idan ya zamanto ba cikin Madina ba ne? Misali yana wani gari nesa, ai kaga ya buya sayyidina Umar. Sayyidina Umar bai san me ake yi a Makka ba, ba zai san me ake a Basra ba, ba zai san me ake a Kufa ba, ba zai san me ake a Bahrain ba, ba zai san me ake a Yaman ba. Wannan shine ma gaba anna, abin da ya buya gare mu, wanda baya tare da mu cikin garin Madina, wanda suke wasu garuruwa daban. Yace wallaina ahlal quwwati wal amana, wannan abin da zamu yi zamu jibintar da ma'abota ƙarfi, ma'abota amana, ma'ana duk garuruwan da ba ma zaune a nan, tunda shi yanzu yana zaune a Madina, garuruwan da ba Madina ba zai sanya wakilansa, zai sanya gwamnoninsa su zamanto jagorori a waɗancan garuruwa, sai su kuma su gudanar da al'amura a can da ƙarƙashin umarninsa, ƙarƙashin nusarwansa. Shine wallaina ahlal quwwati wal amana, zamu jagorantar da wanda suke da ƙarfi, ma'ana suke da iko, suke da ƙwarewa, suke da gogewa wajen jagoranci, sannan kuma masu amana. Waɗannan su ne ƙa'idoji guda biyu. Idan zaka bada wakilci wa mutum ga wani guri ko ga wata al'umma, to dole kai la'akari da abubuwa guda biyu. Abu na farko, wannan da zan bashi wakilci ko zan jagorantar da shi a guri kaza, yana da iko, yana da iyawa, yana da ƙwarewa wajen gudanar da wannan jagorancin? Eh, yana da shi. To bai tsaya iya nan ba, shin yana da amana? Eh, yana da amana. To ba shi, yana da iko zai iya amma ba shi da amana, kakka ba shi. Ko kuma yana da amana amma ba shi da iko, ba shi da ƙwarewa, ba shi da gogewa, kakka ba shi. Sai ya cika waɗannan ka'idoji guda biyu. Zai iya, yana da gogewa, sannan kuma yana da amana eh dora shi to waɗannan sune kaidojin da sayyidina Umar ya tafi akai wajen jagorantar da wakilansa a sauran garuruwa da baya zauna a nan tunda shi yana zaune a Madina zai tura gwamnansa Kufa dole zai la'akari da cewar zai iya jagorancin eh zai iya yana da amana eh sai ya tura shi Kufa zai tura gwamnansa Bahrain zai la'akari da zai iya jagorantar mutan Bahrain eh zai iya yana da amana eh sai tura shi to haka sayyidina Umar ya bi duka ya tuttura wakilansa a garuruwa daban-daban waɗanda suke karkashin daular musulunci a ƙarshen kudubarsa wannan kuduba ta nawa kenan ta uku ko kudubarsa ta uku ko kuma riwaya ta uku da ta bayyana mana kudubar da sayyidina Umar yayi bayan kasantuwarsa khalifa ko amirul mu'minin yace fa man yuhsin nazidu husna wa man yusi nu'aqibku duk wanda ya kyautata yayi abin da ya dace to za mu saka masa kuma mu ƙara masa duk wanda ya abin da ya dace ya kyautata to mu ma za mu kyautata masa kuma mu ƙara masa dan a ƙara ƙarfafa masa gwiwa ya ƙara dogewa kan wannan ɗabi'a ta kyautatawa sannan kuma ya sanya saura su ma su yi koyi da shi wannan shi ita ce hikimar sayyidina Umar amma wanda ya munana yayi ba da dai ba nu'aqibuhu to za mu yi masa hukuba kenan duk wanda ya kauce za a masa hukuba wanda kuma yayi daidai za a saka masa da daidai kuma a ƙara masa wannan ita ce ka'idar da sayyidina Umar ya sanya zai jagoranci al'umma akai a ƙarshe sai ya ce wa yaghfirullahu lana wa lakum kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu tunda mu ba ma'asumai bane za mu iya yin daidai za mu iya yin kuskure to gunda muka yi kuskure Allah gafarta mana sannan kuma za ku iya daidai za ku iya kuskure gunda kuka yi kuskure Allah gafarta muku to da wannan sayyidina Umar ya rufe wannan khutuba ta sa kenan yanzu mun karanta riwayoyi guda uku da aka bayyana mana irin khutubar da sayyidina Umar yayi kuma riwayoyi wanda suke mabambanta anan kafin ya kawo mana riwaya ta hudu da ta biyar ya dan kawo mana wata takaitacciyar kissa da za ta fito mana da tsantseni na sayyidina Umar da kuma yanda yake taka tsantsan akan dukiya al'umma yace wa ruya anna umara kharaja yawman hatta atal minbara an rawaito cewa sayyidina Umar wata rana ya fito daga gidansa sai zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo masallacin annabi sai ya hau kan minbari wa qad kana ishtaka shakwa lahu a daidai wannan lokaci da sayyidina Umar ya zo ga masallacin annabi yana cikin matsanancin rashin lafiya to lokacin da ya zo fanu'ita lahu al'asal sai aka siffanta masa zuma aka ce in kai amfani da zuma ga wannan rashin lafiya da kake fama da shi za ka samu sauki to shi kuma sayyidina Umar a lokacin ba shi da zuma sannan kuma ba shi da kudin da zai sayi zuma kuma lokacin shi ne shugaban al'umma na musulmi ku duba wannan al'amari ku gani sannan wannan yana nuna baitul mali ba komai a baitul mali akwai dukiya tunda sayyidina Abubakar ya bar masa dukiya ya barwa sayyidina Umar dukiya ya masa handin oba har ma akwai gonarsa da ya ce a je a danka ta hannun sayyidina Umar a ce ya sa a baitul mali ji sayyidina Abubakar lokacin da ya zo rasuwa wata makekiyar gonansa ya yi wasiya wa ƴarsa Aisha ya ce idan ya rasu wannan gona ta je ta danka ta wa sayyidina Umar saboda shi jagorancin da ya yi wa al'umma musulmi bai musu dan su biya shi ba ya musu ne fi sabilillahi yanzu dukiyar da suka yi ta bashi a lokacin da yake jagoranci ma'ana albashin da suka yi ta bashi wannan gonar a biya da a biya albashin da wannan gonar mun gane bayanin albashi ne fa ake biyansa a matsayinsa na jagora duk wata yake ciyar da iyalansa to da ya zo rasuwa sai ya yi wasiya cewa gonarsa ta guri kaza aje a danka ta hannun amirul mu'minina shugaban da zai biyo bayan sa a lissafa a ga albashin da aka bashi lokacin da yake jagoranci shin wannan gonar za ta biya wannan albashin shi bai yi dan a biya shi ba shine da Aisha Allah ya dada ita ta kawo wannan gona wa sayyidina Umar sai ya ce Allah yayi rahama wa sayyidina Abubakar ya wahal da wanda za su zo bayan sa me sayyidina Umar yake nufi ya wahal da magadansa da wannan gonar da ya ban Musa ai za su amfana da ita amma yi wasiya cewa a sanya ta a baitul mali kai kenan baitul mali akwai dukiya amma shi sayyidina Umar ba shi da dukiya a tare da shi ga kuma jinya ta tsananta gare shi sai aka ce masa in ya samu zuma insha Allah ya amfani da zuma wannan jinyar za ta yi sauki shi kuma ba shi da zuma ba shi da dalilin zuma saboda ba shi da kudi a aljihunsa wa fi baitul mali ukkatun a cikin baitul mali ba ma dukiya kawai ba akwai kabaki akwai dan kasko cike da zuma to shi kuma yana ga wannan zuma na baitul malin ba halaliyarsa bane na al'umma musulmi ne duk da yana jagora yana ga bai halatta ya dauki zuman yayi amfani da shi dan waraka ba saboda shi shugaba a'a ai dukiyar ta al'umma musulmi ne sai sayyidina Umar lokacin da aka masa wannan bayani cewa in yayi amfani da zuma zai samu sauki shi kuma ba shi da zuma ba shi da dalilin zuma gashi kuma akwai zuma a baitul mal sai ce in azintum li fiha akhadtuha in kun mun izini ku al'umma musulmi akan zumar da ke cikin baitul mali in dauka in yi amfani da ita wajen neman sauki sai in dauka wa illa fa innaha alayya haram in kuma ba ku yadda ba al'umma musulmi ba ku yadda in dauki zumar da take cikin baitul mali ba to haram ne a gare ni dauka in yi amfani da ita yana jagora ragama na hannunsa baitul mali na hannunsa duk abin da ya ga dama ya ba wanda zai ce masa me yasa saboda shine shugaba zai bada umurni zai bada hani to amma kuma yana ga bai cancanta ya dauki wani abu a cikin baitul mali duk da bashi da lafiya yayi kaika wajen neman sauki da wannan abun ba sai da yardan al'umma saboda dukiyar ta al'umma ce idan al'umma ba su yarda ba ya dauka yayin yana ga ya ci haramun to da suka ga haka fa azinu lahu fiha sai suka ce mun maka izini ya amiral mu'minin dauki zuman nan kai amfani da ita wajen neman sauki ga wannan cuta taka to anan sai ya dauka ya amfani da ita amma da kin dauka yayi ga zuman nan yana ganinta da aukinta kuma tana nan a baitul mali kuma ba za a taba ba sai da umurnin sa to amma yake dauka saboda yana ga ba mallakansa bane ba halaliyarsa bace ta al'umma musulmi ne zai dauka ya amfani da ita duk da bashi da lafiya da yardan al'umma musulmi in al'umma musulmi ba su yarda ba yana ga in ya dauka ya amfani da ita yayi amfani da abin da bai halatta gare shi ba wannan ana nuna mana tsantseni irin na sayyidina Umar Allah ya yarda da shi lokacin da ya zamanto jagora to khutubarsa da riwaya ta hudu da ta bayyana mana khutubar da yayi ita ma ta bambanta da riwayoyi guda uku da muka karanta a baya waɗanda suke bayani kan irin khutubar da sayyidina Umar Allah ya dade shi yayi bayan ya zama khalifa dube da kurewan lokaci ina ga wannan khutuba da riwaya ta hudu ta bayyana mana zamu jinkirta bayani kanta sai Allah kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh